Bismillahir Rahmanir Rahim.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Mata talabta iwadan ala amalin.
Ko shi kake neman wani musanyi a bisa wani aiki.
Dulibta bi wujudi sidqi fihi.
Kuma sai a neme ka da samun nan na gaskiya fili cikin sa, wato ihlasi kenan.
Wa yakfil murida wujdanus salamati.
Murida yake?
Eh murida.
To ya shi muridi. Jiranin salamati wannan kuma mun muraiba yace wato ya ishi mutumin da ake tuhumar sa jiranin salamati samun nan na salamati ku bata
na'am
to abinda malai yake nufi anan wajen shine ko yaushe idan bawa ai aiki sai dangana wannan aikin zuwa kansa har sai dangana neman cewa ubangiji madaukakin sarki yana son ya bashi sakamakon a bisa wannan aikin da yake to shi wannan aikin da mutum yayi din shine ake cewa duk lokacin da mutum ya zama cewa yana neman musanya sakamako kenan to kuma sai a neme ka a ce maka to aikin da kai din yaya ihlasin sai yake cewa Allah kai dan Allah kai ko ku a ba dan shi kai ba kuma abin da ake so da bawa shine cewa duk lokacin da ya bauta Allah ya zama ya kubuta da cewa ba shine kan kansa yana ganin aikin akan kansa ma ko kuma ya dinga dangana aikin akan kansa domin ubangiji madaukakin sarki shine ya zama ya azurta shi da wannan abun nan inda ya ga dama da sai ya hane shi gaban aikata aiki to ko yaushe idan ka zo kai aikin abinda ubangiji madaukakin sarki ke so ka yi shine idan ka yi aikin ya zama kafin ma ka ce kana neman wani sakamako tukunna ana buƙatar ka kyautata wajen aikin ka samu ihlasi a ciki misali in sallah ce ka tsere ita kamar yadda muka faɗa a baya da rukunanta da duk abin da ya kamata ka bayar daga na daga hakkin abokin sallah ya zama ka bayar to idan ka bayar ita akan hakan ma kuma ba ana son ya zama da cewa wannan aikin da kai din ka dinga ganin cewa a'a ai kai wani dabara ka ce ko kuma wata shirya ka ce ta taka ta kanka sa ka aikata wannan abu to shine yake duk lokacin da bawa ya nemi wannan iwalan to sai a neme shi ma cewa ma abin da yayi din ma yayi shi ma da ihlasi ma dan Allah yayi tukunna shine yake cewa to ai ya ishi mutumin da ake tuhuma shine muribu kenan mutumin da ake tuhuma wujiranin salamata ai samun kubuta ma yanzu da misali mutum ne sai sarki ya kama shi saboda ya wani laifi yaje ya kulle shi bayan ya kulle shi ana tuhumar sa akan aikin da yake yi sai kuma wasu mutane ne suka cewo suke gaya masa suke ce masa ai sarki ya baka kaza ya baka kaza ya baka kaza to kaga shi a wajen sa ai shi abin da zai nema yace ai ni ya ishe ni ma a ce sarki ma ya yafe mun ma ba ma waye mun kyauta ba a'a ya ma ya yafe mun ma wannan abin da ni shine ma ni shi na ku damuwa da shi ba ma wai a ce wai kuma ya mun kyauta ba bayan wannan nan to kuma haka ne shi ma lokacin da ka zo kai aikin Allah ma ya karba ma shine abin kai idan aka karba ma wannan aikin to kai an maka alfarma ma an maka duk abin da ya kamata kai domin aikin da kai ma ba ihlasi a ciki ba ma yake magana ya karbe shi ba yanda aka ce kai aikin ma ba ma haka yi shi ba to bala da haka ke neman kuma wani sakamako a ciki kaga a ce a wajen kai alfarma ka kawai a karba aikin ma shi kake so kamar yanda zai kara faɗa a gaba
la ta dulu iwalan ala amalin
laka da hufa ila kana yan musanye ga aiki ma wanda laka da hufa ila wanda kai ba kai ka aikata aikin ba ai ka fi mana jaza'i ya isa da sakamako daga gare ka alal amali an kana da hukabilan a cewa Allah ya karama kai a wajen ka ma an maka babban ma abin nan ma aikin ma da baka tsaya ka yi shi ma yanda ya kamata ba to Allah ma ya karba kai a wajen ka ai ba karama albarun aka ba domin aiki ne ba kai ne ka dan kana daukan aikin ne ka dangana kanka a kanka amma ba kai ne kai aikin ba domin wanda buka ya halu ma ya sha wa ya tara ka ce Allah shine yake halittan ma ya sha abin da yazo wa ya tara kuma ya zaba abin da yazo ba kaga a wajen ka shikenan in ubangiji madaukakin sarki ya ga dama ma zai iya jarraba ka daga cikin bayan sa wanda ba za su aikata wannan aikin ba domin kamar yadda Allah yake halitta bayan sa yana halitta wasu daga ciki sai ya zama ya halice su ya zama ya jarrabe su da kwata kwata ma da rashin biyayya ga wajen sa kuma daga ƙarshe kuma zai kama su da wannan abin kuma ya azabta kuma za a ce Allah ya zalunci ba sai da ce ya adalci waɗansu kuma zai kama su ya zama cewa suna haɗawa guda biyu su aikata aikin na garin kuma za su yi samu to shi kuma a nan wajen sai Allah ya ci jalili sunan sa na halimu na mai haƙuri ko rahimu sai ya zama cewa ya yafe musu akan wannan abu aku kuma wadanda za ga cewa su kuma abin da suke aikatawa kullun mutu Allah ke aikatawa to su kuma ubangiji madaukakin sarki sai zama da cewa ya dauki ma'ana sunansa ya bayyana ga gare shi na cewa shi a wajen su bangaren jama'ar su cikawa ta bayyana ga wani su ba da san wani jalala a wajen su to dai bayi haka suka karkasa ga wadan yanda ubangiji madaukakin sarki yaso su zama kisa hadisin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullum mai sirrin limahu li kalahu da ko wanne abin da aka halice shi dan wani abin har ga Allah ya sauke masa wannan abu in Allah ya halice cewa kai ta idi ne sai Allah ya hore maka ga duk aikin alheri kullun shi kake shi kai mai sauki ne a wajen ka ba wata wahala amma mutumin da yake shi idi ne shi sai ga shi ya tashi abu na aikin alheri a wajen sa sai ga cewa abin mai wahala ne a wajen sa amma kai sai ga ba komai komai bane to haka yake mai zai halatar hidayah da karamin ne shi dauki ibaratul azam shine kada ka ce zaka nemi musanyan aikin abin da kai ne ba ma kai ka aikata aikin ba yawa
za a rada an yi zira fadalahu alaika
dan Allah yana nufin zai bayyana fadalar sa gare ka
halaka wa nasaba ilaika
sai ya halitta aikin fi ka cikin ka kuma ya dangana shi zuwa gare ka kuma gidi madaukakin sarki yana son bawa yana nufin sa da alheri
na'am
sai bayyana farallar sa gare shi kuma ya halici aikin kuma ya dangana ya ce kani kai aikin
na'am
to abin da ake so kullun bawa dai ya zama da cewa idan yayi wani aikin alheri kada ya ce zai dangana wannan abun zuwa gare shi ya dangana shi zuwa ga Allah in kuma abu ne wanda ya dangana duk wani abu wanda yake na nukusani to shi kuma kai ya dangana shi wajen Allah sai dai dangana shi a bangaren zargin kansa da kansa
na'am
shi sa wani bawan Allah yake faɗa yake cewa idan bawa ya aikata aiki kyakkyawa sai yace ya ubangiji da farlanka na aikata wannan aikin domin kai ne ka taimake ni kuma kai ne ka sauke ni saboda ina gode maka akan wannan aiki idan kai haka sai ubangiji madaukakin sarki sai yace to na gode maka ya kai bawa na amma ka sani cewa kai ne mai biyayya gare ni yasa haka zaba dama kai wannan aiki kuma kai ne mai yawan kusanta zuwa gare ni kaga saboda ka dangana aikin zuwa ga Allah sai Allah shi kuma ya dangana abu ce to shikenan kai aikin ma
na'am
amma idan kuma kai aikin ka san kanka cewa kai ne kai aikin ma to Allah ubangiji ma yake sai ya ce a to da kai aikin da na ga dama kuma ada ban sauke shi ma ka je ka aikata wannan aikin to shi sa idan bawa yayi wannan aikin ya dangana abin a wajen sa yana ganin cewa kaman shine yayi aikin sai Allah ubangiji ma yake sai ya ce to ai ni ne na baka ikon kai aikin domin da ba dani wanda ba za ka yi aikin ba haka idan ya je aikata aikin mummuna ya dangana shi zuwa ga Allah sai Allah ya nuna cewa ya kaman ya fishi gare shi ce ai ba ni ne kan yi aikin ba kai ka aikata aikin ka shi da koyo shi ne abin da ake so duk abin da yake na Allah ne wanda yake ba ni kusani bane ba wata tawaya bane to ka dangana shi zuwa wajen Allah abin da yake kuma na tawaya ne to shi kuma wannan ka dangana shi zuwa gare ka wannan ka zargi kanka kanka cewa kai ka aikata wannan abu waɗannan su ne abubuwan da bawa ya kamata yi
la nihayata limazamika in arja aka ilaika
babu mutuka limazamika ga zargin ka in
arja aka
idan ya komar da kai ilaika zuwa gare ka to idan kai wani abu a san karsa miji
wala ta furugu mada'ihuka
kuma yabanka kan ita kuma ba za ta ba za ta yi wannan ba za ta kare ba
in azhara judahu alayka
idan kuma ya bayyana bai wai sai zuwa gare ka idan wani jama'a ke sarki ya nufe ka da alheri to sai bawa sai masa baiwar ya zama duk abin da zai yi kawai dogaran sa zuwa ga Allah ne wato laman jawa laman da ila ila kan nan wani jama'a ke sarki ba da annabi yake addu'a cin addu'a cewa duk lokacin da bawa yayi wani abu ya zama cewa shi ya kawwala lamarin sa wajen Allah ne shine komai nasa to wannan abun sai ya zama cewa har abada wato yabon ka shine yake bana wala ta furgun mada ya haka ina har judan ilaka idan dai ya baiga ka kowane abu kai kawai ka dangana shi zuwa ga Allah amma idan ya zama cewa kai abun kuma ka dangana shi zuwa gare ka cewa kai to shine lan hayatu lima zani ka in arja ilaka komai sai ka dangana cewa a kai ne da mai lamarin ka dangana cewa kai ka aikata abu ba daga wajen Allah bane to wannan kusan shine karshen wannan babu shi sa za ka ga cikin addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam yamma ina faɗa yake cewa ya ubangiji kada ka sa ni in dogara da kaina wala da kinni ila nafsi din da yake magana to duk wannan abin da yake yi cewa kada ubangiji madaukakin sarki dai ya bar shi da kan kansa wato ya zama koyo dai shi ne yana tare da yana cikin wato kulawa ta Ubangiji mai kisa shine kamar yanda yake fara cewa kamar nan yanda yake nuna cewa falana hayatul muzamika ayyuha al-insan idza raddaka ila nafsika wa haka mahafi fika wa taraka ma hawaka lanna zalika min alamatul imani wasu kudika min ainil kabirul mutaali duk lokacin da bawa yayi wani abu sai Allah Ubangiji ya bar shi da kansa wato ji kaka da kanka kamar dai misali yanzu dai yaron ka ne kaje ka ce kaje ka abin da kaje so to kamar haka ne dai duk lokacin da Allah ya baka da kanka lokacin kuma zargi karshe yana tare da kai amma idan ya jawo ka ya zama komai da zaka yi sai ka fa wannan lamarin ka zuwa ga Allah to kaga kamar ya jawo ka zuwa gare ka gare ka kenan amma kai wani abu wanda ba daidai ba za a kube ka kenan ya zama nan da nan ka ba wannan abu wannan shine karshen wannan babi na 12 kenan za mu shiga cikin babi na 13 bayan wannan alhamdulillah.